الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 2 ga watan Rajab shekara ta 2433 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 5 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani kafin darasi na yau ba laifi idan da ɗan tambayoyi suna iya gabata na wani
kawani ne kuma ni tsaya
matafiya ne kamar misali mota tana tsaya a wani lokaci kake bayani sai rana ta fada za a yi ta tafiya maganar cewa tana tsayawa a lokacin sallar azhar ko ba ta tsayawa wannan duka ba shi bane idan mutum yana kan hali wanda yake na bulaguro koda bai kira bai bar gari misali an yi ludi a tasha lokacin azhar yayi za ku yi doguwar tafiya a wannan lokaci ya halatta kafin mota ta motsa kuna cikin tasha idan kun yi azhar kai sai ku kawo la'asar ku hada in yaso kuma a yi ta yi ko kuma ku jinkirta azhar kin sai a hau mota idan an kai karshen lokacin azhar wanda shine farkon lokacin la'asar kamar misali karfe 3:50 haka ko da 3:40 a wannan lokaci sai ku sauka ku yi azhar kai tsaye a kawo la'asar in yaso a yi ta yi wannan gaggautu la'asar a hada ta da azhar a farkon lokacin ta shine ake kira da jam'u taqdim jinkirta azhar a kai ta karshen lokacin ta a hada ta da la'asar wannan shine ake kira jam'u ta'khir don haka kuma shi wannan jam'i bai takaita ba game da sallah ta azhar da la'asar kadai hatta da magriba da isha ma'ana salloli biyu masu tarayyan lokaci kamar misali kuna cikin tafiya idan lokacin magriba yayi sai ku tsaya kai tsaye idan ku kai magariba ta ke yanki sai ku kawo isha in yaso a yi ta yi ko kuma in lokacin magariba ya yi sai ku ki sauka ku jinkirta magaribar idan kun sauka can a lokacin isha misali ko karfe 9 ko karfe 10 ko karfe 11 a wannan lokaci sai ku yi magariba ta ke yanki kuma a kawo isha in yaso a yi ta yi wannan duka ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya gabata a darasin wanda yake na Bukhari dan kuma hallo wannan jami'i bai takaita ba ga wanda yake matafiyi koda ana zauna a gida ana cikin wani yanayi wanda yake na kunci to ya halatta a hada tsakanin azhar da la'asar ko magariba da isha kamar yanda aka mana rangwame a dare wanda yake na ruwan sama misali mun ga girgije ya taso ya hadu ana kyautata zaton ruwa zai sauka to a wannan lokaci idan aka yi magariba kai tsaye sai a kawo isha ko kuma idan aka yi azhar kai tsaye sai a kawo la'asar bi shahimu ba yayi ruwa ko kar yayi ruwa wannan al'amari ne na Allah mu iya abin da yake kan mu mun bada ko kuma ana tsakiye yin ruwa to wannan ya halatta mu hada azhar da al'asar ko kuma magarba da isha ko kuma bayan an yi ruwa an gama gacha diga lema wanda idan aka yi azhar aka koma gida dawowa masallaci ayi al'asar akwai wahala akan jama'a ko idan aka yi magariba dawowa ayi sallar isha akwai wahala akan jama'a to dan haka idan mun zo yin azhar kai tsaye in mun gama azhar sai mu kawo al'asar idan muka zo magariba kai tsaye idan mun yi ta sai mu kawo isha mu hada tsakan kanunsu haka nan ba ma ruwan sama ba koda iska ce ko tsananin sanyi wannan duka na bada damar da za a hada tsakanin salloli guda biyu masu tarayyar lokaci kamar yanda Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda hadisi na cikin Bukhari sannan na cikin Muslim yana cikin Sunan Tirmidhi wanda yake cewa ana zaune lafiya kalau ba ruwa ba iska a birnin Madina da lokacin azhar yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi azhar take yinki tashi kuma aka kawo lasar da lokacin magariba yayi kai tsaye da aka yi magariba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi aka kawo isha aka tambaye Abdullahi dan Abbas me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada tsakanin azhar da al'asr ya hada tsakanin magariba da isha alhali ba ruwa ba iska sai yace abinda manzon Allah yake nufi da haka dan kada ya jefa al'ummarsa cikin kunci ma'ana duk lokacin da muka samu wani yanayi wanda zai tsananta akan mu yankewa ai kowace sallah a lokacin ta akwai wahala to ya halatta mu hada tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci don haka malamai suka ce marar lafiya wanda na wahala akan shi a lokacin kowace sallah ya tashi yi to shi ma wannan an bashi damar ya hada tsakanin azhar da al'asr ko magariba da isha in ma ya jam'u taqdim ko kuma jam'u ta'khir haka muka yi misali kamar malamain likita misali waɗanda suke operation da saura wanda kasancewar idan aka shiga sal za a kwashe awoyi waɗanda suke masu yawa kafin a fito to wannan in lokacin azhar yayi kai tsaye sai su yi azhar su kawo al'asar in yaso kuma a ci gaba da aiki ko kuma a jinkirta azhar kin sai a ƙarshen lokacin ta sai a hada ta da al'asar ayi haka kuma magariba da isha duka ana da damar yin haka na'am
saboda ni mun ce ni kare in ce ban da kana da kuma baya ban kura abu da gurin
na'am
kuma ne kadai kuma har shafin ne
wai game da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya barin wuturi koda a halin bulaguro shi wuturin kadai ko kuma har shafi iya abinda muke so mu gane in aka ce wuturi iya abinda ake nihi da shafi gaba daya an gane ku domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wuturin shi da yake yi ma'ana raka'a ta karshe dai ita ce ake kira wuturi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafin yayi wannan raka'a dai mai sunan wuturi sai ya gabatar da shafi wanda kar mu manta bayani ya gabata nau'i wanda yake na wuturin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a 11 yayi biyu ya salamce yayi biyu ya salamce yayi biyu ya salamce idan ya sallama biyar sai ya tashi ya kawo raka'a 1 ita ce wuturinsa kaga wannan gomar gaba dai iya abinda ake kiran shi shafi wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin 13 yayi biyu ya salamce yayi biyu ya salamce yayi biyu ya salamce idan yayi sallama biyar sai ya tashi kuma ya kawo raka'a 3 a jumulce wannan raka'a 3 a dungule shine matsayin wuturinsa wani lokaci yana yin raka'a 9 idan yayi tun daga farko baya zama sai karshen ta 8 karshen ta 8 manzon Allah zai zauna in yayi tahiyya ba zai salamce ba sai ya tashi ya kawo ta 9 in ya kawo ta 9 sai ya zauna sai ya tahiyya sai ya salamce hadisin riwaya ce ta Aisha yana cikin Muslim wani lokaci yana yin raka'a 7 yayi sai a ƙarshen ta 6 manzon Allah yake zama idan ya zauna yayi tahiyya baya salamcewa sai ya tashi ya kawo ta 7 a ƙarshen ta 7 kuma sai ya tahiyya sai ya salamci wani lokaci yana yin 5 ma'ana sai a ƙarshen ta 5 din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake zama sai ya tahiyya sai ya salamci wani lokaci kuma sai yayi 3 hukun da yake yi in ma idan yayi biyu ya zauna idan yayi biyu ba maganar a zauna a yi tahiyya an gane ku sai ya tashi sai a karshen ta uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi tahiyya sai ya salamci wani lokaci sai ya biyu ya salamce idan ya salamce kuma sai ya tashi ya kawo daya wanda kuma hannu ya tabbata daga Abu Ayyub Allah ya karra masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yana yin wuturinsa da raka'a itak ba tare da ya gabatar da shafa'i ba to dan haka kasancewar shi dai in aka ce wuturi to iya abinda ake nufi shafa'i da wuturi in dai ba lokaci ba ya gure kana tsoron alfijir zai keto to kafin kai wuturi sai ka gabatar da karanci dai raka'a biyu wanda ita ce matsayin shafa'i na'am wai kana cikin bandaki aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaka masa salati ko sai ka fito iya abinda ake bukata sai ka fito sannan kai masa salati dan kasancewar iya abinda ake bukata na musulmi idan zai ambaci ubangiji tabaraka wataala ya kasance yana cikin hali wanda yake na tsarki wanda mun wuce da hadisi a cikin bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bawali yana biyan bukatarsa wani ya masa sallama manzon Allah ya ja bakin sa ya kyale bai mai da masa sallama ba sai da manzon Allah ya gama biyan bukatar shi ya shafi wata katanga ya ce mama sannan ya amsa masa sallama manzon Allah ya ce domin ni ina kyamar na ambaci ubangiji na a hali wanda yake na rashin tsarki to wannan kuma kana cikin hali ma wanda yake na biyan bukata a wuri wanda yake na kazamta yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zikiri ne wanda yake kuma babban zikiri don haka bayyada cewa a cikin irin wannan hali a wurin kazamta shi ambaton ubangiji tabaraka wataala yana bukatar a darjanta shi an gane ku don haka kasancewar duk mutumin da yake cikin bandaki ba maganar ya ambaci ubangiji tabaraka wataala zikiri dai tak ne zaka iya yi shine addu'a ta shiga bandaki shi ma kafin ka tube tufafinka idan ka manta a lokacin da zaka shiga ba kai ba idan ka shiga kafin ka tube tufafin ka zaka iya bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun dai tsaya karshen aya ta 84 wanda shine karshen kissa ta Annabi Lutu alaihi salam lokacin da Allah ya turo shi a matsayin manzo domin ya kirayi mutanansa zuwa kadaita ubangijinsu a cikin ibada sannan su daina wani shashanci wanda su ne farkon waɗanda suka kirkiri irin wannan ta'addanci a ban ƙasa kamar yadda ubangiji ta'ala ya bayyana mana ma sabaka kun biha min ahadi min al'alami babu ɗaya daga cikin halittu na ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya rigaye ku da wannan aiki ta na alfasha ma'ana ku mutanen annabi Lutu shine namiji ya je ma dan uwan shi namiji ta hanyar saduwa a ƙarshe annabi Lutu alaihi salam ya nace akan kiran su zuwa kadaita ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada da dina irin wannan alfasha har ma ya kai annabi Lutu alaihi salam yana lallashin su yana ce da su haula ibanati in kuntum fa'ili yake cewa waɗannan wato ƴaƴana ne ku zo ku aure su in har kun kasance ku masu aikata haka ne in har shahawa ce gare ku ta saduwa to ga mata nan wanda Allah ya halitta saboda an gane ku a wannan lokaci suka ce masa malana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nuri suka ce min haqq ne ko malana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nuri suka ce ai mu ba mu da wani haƙƙi ba mu da wata bukata game da ƴaƴa mata suka ce ai kai Lutu ka san abin da muke ni mu ha ba ma bukatar kowa illa ƴan uwan mu maza kawai to har ma a wannan lokaci dai da al'amarin su ya kawo ƙarshe baki na annabi Ibrahim alaihi salam waɗanda suka yada zango kafin su isa ga alƙarya ta annabi Lutu wanda mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ne wanda suka zo kuma a cikin sifa ta samari waɗanda suke kyawawa wanda dai bayan annabi ludo annabi ibrahim alaihi salam ya karrama su kamar yanda ya dace sai suke bashi labarin cewa mu dai jakadu ne na ubangiji ta'ala mun yada zango ne a wajenka domin muna kan hanyar tafiya zuwa alƙarya ta annabi ludo alaihi salam domin hallaka su lokacin nan annabi ibrahim alaihi salam yake cewa inna fi haluba yace a cikin alƙaryar fa akwai annabi ludo tausayi irin na ubangiji na annabawan Allah wanda Allah ya kimsa a cikin zukatansa qala inna fi haluba haka ibrahim alaihi salam yace ai a alƙaryar da kuke nihi ku hallaka ai akwai bawan Allah annabi ludo suka ce da shi nahnu alamu biman fiha mumin fi ka sanin wanda yake cikin alƙaryar tuntuni ubangijinmu ya sanar da mu lanunajiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin za mu tsiratar da shi da duk iyalinsa waɗanda suka yi imani da shi sai dai matar shi ita tana daga cikin waɗanda za su wanzu a cikin halaka to a wannan lokaci waɗannan mala'iku da suka isa wajen annabi ludo alaihi salam a cikin gari sai labari ya watsu cewa ai ga samari waɗanda suke kyawawa sun sauka a gidan annabi ludo me za a yi ɗan gari wanda suke fasikai sai suka zo suka yi ca a gidan annabi ludo alaihi salam annabi ludo ya rasa yanda zai yake cewa law annali bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid yake cewa da a ce ina da wani karfi wanda zan iya ba ku kariya ko kuma in taro jiki zuwa wani ginshiki wanda yake mai karfi wanda zai iya kare ni dangane da mutane na yace wallahi da na fake da ku suka ce masa ya ludu inna rusulu rabbik ya kai annabi ludu kwantar da hankalinka mu manzanni ne na ubangijinka lan yasilu ilaik ba yanda za a yi mutanenka su sadu zuwa gare ka da wata mugunta da cutarwa dan haka dai mu sakon da Allah ya ba mu ka tattare yanaka ka budare karshen al'amarin su ya zo karshen alkawarin ku shine lokacin asuba inna mau'idahum subuh alaysa subuhu biqareeb to shine ubangiji ta'ala a karshe yake cewa falamma jaa amruna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mambud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya mala'ikansa ya jiggibi alƙaryar gaba daya ya mata juyin waina sannan ubangiji ta'ala ya biyo bayan su da duwal watsai waɗanda suke na da faffar laka wadda take ta wutar jahannama kuma waɗannan duwatsu kowanne abun alamtawa ne ma'ana malamai suka ce da sunan wanda za a jefa a jiki ubangiji ta'ala ya ce irin waɗannan duwatsu kuwa ba nesa ba suke ga azzalamai ma'ana duk wanda ya yi irin wannan bai wuce ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jefe shi da duwatsun da ya jefi mutanen annabi ludo illa kasancewar kamar yanda bayani ya gabata al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kafin ya bar duniya ya roki ubangijinsa cewa kada ya hallaka al'ummarsa da irin azabar da ya hallaka al'umman da suka gabata to shine anan da karshen aya ubangiji ta'ala ya ce wa amqarna alaihim mabara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin ubangiji ta'ala ya ce sai muka musu ruwa wanda yake na duwal wasai ubangiji ta'ala yace fanzur yace kalli kaifa kana aqibatul mujrimin kaka tarshen wato miyagun daya waɗanda suke masu ketare iyaka ta ubangiji tabaraka ta'ala ya kasance ai karshen su shine tabewa da halaka tun daga nan duniya kafin makoma lahira a'udhu billahi minash shaytanir rajim qala allah tabaraka ta'ala وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين ونجي تعالى كتشيوا وإلى مدين أخاهم شعيبا من يمكى تورو النبو شعيب وتوئزوا متانا مدينة واند مزعين النبو شعيب عليه السلام ɗan'uwan su ne wanda yake na danganta amma ba na addini ba ɗan'uwantaka ko ta hakika ita ce ɗan'uwantaka ta addini shine Allah ya ce wa ila madyana kenan wannan adafi ne akan can dai aya wadda ta gabata na qad arsalna nuhan ila qaumihi aiwa arsalna ila madyana akhahum shuaiba mu ne muka turo ma mutanen madyana ɗan'uwan su annabi shuaibu قال يا قوم اعبدوا الله يجي يا كو جماعتا كو كدايته ubangijinku a cikin ibada malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta bayan sa wanda dai ya maimaitu ba su dai ba su bi ba manzannin ubangiji tabaraka wataala gaba daya farkon abin da suke kiran al'umma zuwa gare shi shine tauhidi ma'ana kadaita Allah a cikin ibada wanda bayani ya gabata tauhidi shine foundation na dukkan wani abu mai sunan ibada sai idan tauhidi ya zauna duk wani abu wanda za a gina na ibada zai samu gunzama dan haka sallah ko azumi ko zakka ko haji ko wani aiki mai sunan ibada ba yanda za a iya samu gunzama ya tabbata sai tauhidi ya zauna idan tauhidi bai zauna ba duk abin da aka gina akan shi sunan shi rusheshe dan haka shine yace ya qaumi ibudullah ya ku jama'ata ku kadaita ubangijinku a cikin ibada malakum min ilahin ghayru ba ku da wani abun bauta bayan sa qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum tabbas yake cewa hujja mai gamsarwa daga wajen ubangijinku ta zo muku wannan hujja kuma na nuna gaskiyar manzanci na shine yace qad ja'atukum bayyinatun min rabbikum haqiqa hujja daga wajen ubangijinku mai nuna gaskiyar manzanci na tabbas ta zo muku saboda abubuwan da na zo muku da shi abubuwa ne wanda yake gagara koyo in har kun isa ku zo da irin abin da na zo da shi mu'jiza ko wannan al'amari ne wanda ubangiji tabaraka wataala yake karfafar manzanninsa da ita kowanne manzo ubangiji tabaraka wataala sai da ya karfafe shi da mu'jizozi waɗanda suke nuna wato gaskiyar manzancin sa shine sai yace fa auful kaila wal mizana wato ku cika zakka idan za ku auna ma mutane wani abu wal mizana suke lima ku cika kar ku tauye ma mutane haƙƙinsu da yace fa auful kaila wal mizana ku cika zakka da suke li idan za ku ma jama'a au sai yace wala tabkhasun nasa ashiya'ahum kuma kar ku tauye ma mutane kayansu kenan lafazin wala tabakhasu nasu ashiya'ahum lafazin wala tabakhasu dai ma akuzun ne min al-bakhs idan aka ce al-bakhs wato shine tauye wani abu an gane ku shine can mi Allah yake cewa wa sharahu bi thamanin bakhsin darahim ma'dudat wa kanu fihi min az-zahidin to kasancewar tauye ma mutane haƙƙin su anan na kasancewa ta fuska biyu su da yawa wani lokaci shi mai sayar da kaya in zai sayar ma jama'a to sai ya tauye zakka ko ya tauye sikeli ba zai cika zakka kamar yanda ya dace a cika ba zai cika sikeli kamar yanda ya dace a cika ko kuma ya zamanto tauye ma jama'a kayan su a lokacin da zai saya daga wajen mai kaya mi za a yi sai ya cika zakka ciku wanda yake ya wuce ka'ida wanda su da yawa in ka ciri za ka gani idan suka nutsa tiya hannunsa abinda zai kwaso inda za su yi tiya goma to a wannan tiya goma kusan tiya sha ɗaya za su samu ko sama da haka kaga wannan kenan shi ma tauye ma jama'a ne haƙƙinsu kenan shi ne Ubangiji ta'ala yake cewa wailul lil mutaffifin allazina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وشيني أنم ونجي تعالى يتي ولا تبخسوا الناس أشياءهم كركو توي ما جماعة أشياءهم وتحققون إما كوني ذاكو أو ناموس كوكم ذاكو أو نادق وجنس إن ذاكو أو ناموس كتك ذكا كمرين دي داتي idan za ku auna daga wajen jama'a ku yi awo yanda ya dace kar ku zalunce su ku ringa kwashe musu kayansu shine sai ya ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ubangiji ta'ala ya ce kar ku yada banna aban kasa ba'da islahiha bayan ingantawar da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mata ubangiji ta'ala ya inganta kasa wato da dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na da'a na cewa ku yi kaza ku daina kaza don haka kar ku bata kasa bayan ingantawar da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mata ma'ana kar ku yada ayyuka waɗanda suke na sabo domin kasancewar ba komai yake inganta rayuwa ta jama'a ya kawo kwanciyar hankali da nutsuwa illa da'a ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ba komai ba yake dagargaza al'umma ya watsa ta ya tada hankalinta ya hana ta kwanciyar hankali illa ayyuka waɗanda suke na sakon ubangiji tabaraka wa ta'ala to shine anan yace da su wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yada banna aban kasa wato bayan ingantawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mata sai yace zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wato aikata haka ma'ana abubuwan nan da na umarce ku kadaita ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin ibada da cika zakka da sikili da rashin tauye ma jama'a hakukuwansu da rashin yada banna aban kasa yace khairul lakum shine yafi alkhairi gare ku in kuntum mu'minina in har kun zamanto masu yin imani da ubangijin da ya turo ni a matsayin manzo ma'ana waɗannan abubuwa da na hure ku da abubuwan da na hane ku to shine yafi muku alkhairi sai yace wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna kar ku zaune ma jama'a dukkan wani gudabe ba anan kamar yanda bayani ya gabata muka ce bi ma'ana ala wala taqudu ala kulli siratin tu'iduna kar ku zauna akan dukkan wani titi ku tsare kuna ma jama'a barazana in har basu ba ku dukiyar su ba za ku halakar da su domin yana daga cikin aikin da mutanen Annabi Shu'aibu suka shahara shine fashi da makani an gane ku shine Allah ya ce wala taqudu kar ku sake ku zauna bi kulli siratin akan dukkan wata hanya tu'iduna ku ringa ma jama'a barazana ta karfe dukiya in ta halakawa in har basu ba ku dukiyar su ba wasu malamai suka ce anan su mutanen Annabi Shu'aibu duk wata hanya wadda za ta kai jama'a zuwa ga wajen Annabi Shu'aibu sai su je su zauna su tsare duk wanda ya zo sai su masa barazana in har bai koma ba yana ce cewa sai ya je wajen Annabi Shu'aibu to za su halakar da shi shine Ubangiji ta'ala sai ya ce wata sudduna an sabilillahi wato kuna hana mutane dangane da tafarkin Ubangiji tabaraka wa ta'ala man amana bihi wanda yayi imani da wannan tafarki ma'ana kuna bujirar da shi ku tushe shi ku hana shi ya gudanar da musuluncin sa kamar yanda ya kamata sai yace watabguna haiwaja hanyar Allah kuma kuna nema mata karkata ma'ana kuna neman ta a karkace ko kuma kuna nema mata karkata ma'ana hanyar Allah su kuke kawai ta yi daidai da san zuciyar ku ba abinda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zana ma'ana ita hanyar ta Ubangiji ta'ala a karan kanta ita ce suke nema mata karkata ma'ana sai su yi mata kuskure ma shine Allah yace watabuguna ha iwaja kuna nema ma tafarkin Ubangiji tabaraka wa ta'ala karkata wazkuru iz kuntum qalila ku tuna lokacin da kuka zaman tu ɗan kadan fakaddarakum Ubangiji ta'ala sai yawaita ku ma'ana ku gode ma ni'ima ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ku tuna lokacin da kuna ɗan kadan Ubangiji ta'ala sai ya jaddada muku ni'imomin sa ga mata kuka samu ƴaƴa sannan kuma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yayi muku dukkan wata rashin lafiya da duk wata musiba hatta da abokan gaba Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kame hannunsu kuma Ubangiji ta'ala ya hada kanku kuka samu kwanciyar hankali kuka yawaita wannan na nuna mana ashe yawaitar jama'a wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji tabaraka wa ta'ala alheri ne wanda yake ba karami ba wanda sabanin yanda makiyan Allah subhanahu wa ta'ala suke nufi da al'umma ta musulmi a yau su iya abinda suke fama kawai a rige aihuwa saboda sun san matukar za ku aihu za ku yawaita to za ku ci gaba ta bangare biyu bangare na rayuwa ta duniya kuma da bangare wanda yake na rayuwar addini don haka ta kowane hali abinda suke bukata su ga sun rage adadin jama'a in ma ya kasance ta hanyar wani makirci na shigar da wasu maganin nuka waɗanda suke na hana aihuwa ko kuma na jefa fitina da yaƙe-yaƙe tsakankaninku to waɗannan duka kaidi ne wanda yake nasu amma a nan me Allah yake faɗa ga mutanen Annabi Shu'aib chai wazkuru iz kuntum qalila ku tuna lokacin da kuka kasance ɗan kadan fakasarakum Ubangiji ta'ala ya yawaita ku kenan yawaitawar nan ni'ima ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala dan haka yake cewa ku tuna ni'imar Allah ya muku ku gode masa yayin da kuna ɗan kadan Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya yawaita ku dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarnin cewa mu yi aure mu haifafa domin yama al'ummu alfahari da yawan mu a ranar kiyama dan haka kuma sahabinsa Anas dan Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a kusan guda hudu wanda lokacin da mahaifiyarsa Ummu Sulaim ta ce ya Rasulullahi khadiminka kar amanta shi ai masa addu'a manzon Allah ya masa addu'ar cewa Allah ya yawaita arzikinsa addu'a ta biyu manzon Allah ya ce Allah ya yawaita yayansa addu'a ta uku manzon Allah ya ce Allah ka tsawaita masa kwanukan rayuwa addu'a ta hudu manzon Allah ya ce Allah ka sanya aljanna ce makomar shi wanda Anas dan Malik yana ɗaya daga cikin mawadata daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara dukiya ta azo a gani sannan ƴaƴa kusidi ya tara ƴaƴa kusan 130 sannan kasancewar shekaru kusidi ya ba shekara 100 baya shine karshen sahabbai wanda ya mutu a birnin Basra amma ba karshen sahabbai a wajen mutuwa gaba daya domin karshen sahabbai a wajen mutuwa gaba daya shine Amir ibn Wana ibn Dufai wanda ake kiran shi Abu Wafila to shine anan Allah ya ce wazkuru iz kuntum qalila ku tuna yayin da kuka kasance ɗan kadan fakasarakum Ubangiji ta'ala ya yawaita ku ma'ana Allah ya yawaita musu aihuwa sannan Ubangiji ta'ala ya yi musu dukkan wani kunci wanda yake na rashin lafiya da kangi na talauci da abokan gaba gaba ɗaya Ubangiji ta'ala ya yi musu sai yake cewa wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin ku kalli yaya karshen mabannata ya kasance karshen mabannata shine tabewa da halaka an gane ku Hausawa muke cewa gani gawa ne ya isa wa na tsoron Allah ma'ana su kalli yanda karshen mabannata ya kasance irin mutanen Annabi Salih irin su an mutanen Annabi Hud da irin mutanen Annabi Nuhu yaya karshen su ya kasance kenan karshen su shine tabewa da halaka kenan idan har suka kalli irin yanda Allah ya halaka wadanda ke gabanin su na al'umma kenan anan za su ma kansu kiyamul layli irin abin da ya janyo ma wadancan halaka za su kauce masa su yi biyayya ga Ubangiji tabaraka wataala. Ma'ana anan hannunka mai sanda ne Ubangiji ta'ala yake ma bayinsa. Wanguru kaifa kana aiki watul musidi. Ubangiji ta'ala yace ku kalli yaya karshen mabannata ya kasance, ai shine tabewa da halaka. Sai yace wa in kana qa'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi. Annabi Shu'aibu yace wa in kana qa'ifatun minkum, idan har wata jama'a daga cikin ku ta kasance amanu billazi ursiltu bihi, sun yi imani da abinda aka aiko ni da shi na kadaita Ubangiji tabaraka wataala a cikin ibada, wa qa'ifatun lam yu'minu, wasu jama'ar kuma basu yi imani ba, yace to fasbiru, gaba ɗayan ku dai ku dau hakuri, da ku waɗanda kuka yi imani da ni, da ku waɗanda ba ku yi imani da ni ba, yace gaba ɗaya ku dau hakuri, hatta ya hukuma Allahu bainana, har akai lokacin da Ubangijin mu zai yanke hukunci tsakankanin mu, mai gaskiya ya bayyana kuma magariyaci ya fito hili kowa ya ganshi. Wa huwa khairul hakimi, Ubangiji ta'ala shine fiyayyen masu hukunci. An gane ko wannan kenan, duk lokacin da abu yake ci yake cinyewa to kowa sai ya jira. An gane ko karshe dai wanda yake kyaukyawan karshe na masu gaskiya ne waɗanda suka tsara dokokin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Mummunan karshe tabewa da halaka na waɗanda suka kangare ma Ubangiji tabaraka wa ta'ala ne, shine yace wa in kana qa'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi, idan wata jama'a daga cikin ku sun zamantu sun yi imani da abinda aka turo ni da shi na kadaita Ubangiji a cikin ibada, wa qa'ifatun lam yu'minu, wasu jama'ar basu yi imani da ni ba, yace to fasbiru, gaba ɗayan ku dau hakuri, hatta ya hukuma Allahu bainana, har Allah ya yanke hukunci tsakanin mu, ma'ana mu da su. Wa huwa khairul hakimin, Ubangiji ta'ala shine fiyayyen masu hukunci. Lokacin da Annabi Shu'aibu ya faɗa musu haka, qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi, jama'ar da suka yi girman kai daga cikin mutanansa wanda su kuma su ne galibi manyan gari, mawadata da masu mulki masu faɗa aji, suka ce la nukhrijannaka ya Shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina, kai Shu'aibu da duk wanda yayi imani da kai suka ce wallahi zamu fitar da kai daga cikin alƙaryar mu, aw la ta'udunna fi millatina, ko kuma ka dawo wato akan tafarkin mu, ma'ana addinin mu wanda yake na tsafi, ɗayan biyu ne, imma mu fitar da kai daga cikin alƙaryar mu ko kuma ka dawo akan addinin mu. Wanda ashe wannan na nuna mana ashe sunna ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala game da manzanninsa da jama'ar su waɗanda suka kangare musu, wanda a ƙarshe idan suka rasa yanda za su yi da manzon da Allah ya turo musu, to ƙarshe shine su kore shi ya bar gari, wanda zai cika makin manzanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma dai a ƙarshe me aka yi da shi, fitar da shi aka yi daga birnin Makka. An gane wanda kuma wanda suka fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su ne suka fitar da manzannin Ubangiji ta'ala waɗanda suka wuce, wanda galibi daman manyan gari su ne ƴan hana ruwa gudu, wanda kasancewar wato a ranar da aka yi shawarar fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kowa bane bai yi shawarar illa manyan gari waɗanda suke masu hana ruwa gudu, wanda suka tattaru a wani gida wanda ake kiran shi Darun Nadwa, wanda ainihin wannan gida gida ne na shawara, wanda a birnin Makka ba a kulla wata tuta ta yaki ko wani al'amari wanda yake mai muhimmanci, sai an zo an yi shawara a wannan gida domin majalisa ce wadda take ta dattawa, wanda a shawarar da za a yi ta aka yi duk wanda yake kasa da shekara 40 ba zai shiga ba, wanda suka tattaru, wanda a ƙarshe shawarar da suka yanke kafin ita suka ce a fitar da shi daga cikin garin Makka, wasu suka ba da shawarar cewa ai in aka fitar da shi inda ya koma zai samu mabiya ya zo ya yake ku, wasu suka ce a sanya shi kurkuku, shaidani ya ce banza ku kai, in kuka sanya shi kurkuku al'amarinsa zai bayyana. A ƙarshe shawarar da suka yanke shi ne a kashe shi, wanda Ubangiji ta'ala ya turo da saƙon cewa wa iz yankuru bika alladhina kafaru li yusbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. To dan haka anan Annabi Shu'aib shi ma barazanar da suka masa suka ce la nukri jannaka ya Shu'aib wallazina amanu ma'aka min qaryatina, ya kai Shu'aib da kai da duk wanda yayi imani da kai, suka ce lalle ne zamu fitar da ku daga cikin alƙaryanmu, aula ta'uduna fi millatina, ko kuma ku dawo akan addininmu. Kala sai Annabi Shu'aib ya ce awalau kunna karihin, yace yanzu koda muna ki kila samu za ku yi mu dawo kan addininku, wanda shi kuma ai irin abin da ya shahi al'amarin addini, al'amari ne wanda yake na aqida na zuciya, abinda baka da kwadayi shi, abinda kake kyamar shi, yaya za a yi a tilasa ka a ce dole sai ka amshe shi? Shine yace awalau kunna karihin, mana mamaki ne yake, yace yanzu koda muna ki muna kyama, za ku ci da samu mu dawo kan addininku wanda yake na shirka? Qad iftaraina 'ala Allahi kadhiba, yace tabbas yace haqiqa mun yanki ƙarya mun jingina ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala. In udna fi millatikum, in har muka koma a ciki akan addininku, ba'da idna jana Allahu minha, bayan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsiratar da mu daga wannan tafarki naku na addinin shirka, yace wallahi in har muka juya an hannun agogo baya, bayan Allah ya tsiratar da mu daga wannan addini na shirka muka dawo kan shi, yace to haqiqa mun yanki ƙarya mun jingina ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, domin mun dora ibada kenan ba a mahallin da ya dace ba. Sai yace wa ma yakunu lana an na'uda fiha, ai bai dace ba gare mu an na'uda fiha da zamu koma cikin addinin ku wanda yake na shirka, illa an insha Allahu rabbuna, sai dai idan Ubangijin mu ya so. An gane ku, wannan kuma al'amari ne nashi, amma mu bayan Allah ya fahimtar da mu gaskiya mun gane inda aka dusa, a wayi gari mu juya hannun agogo baya dan radin kanmu, to wannan abu ne wanda ba zai yi ba, illa an ya sha Allahu rabbuna, sai dai idan Ubangijin mu ya so, wanda ita kuma mashi'a ta bawa mai biya ce ga mashi'a ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala, koda kana son abu bayan da za a iya tabbata sai idan Allah ya so, wa ma ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin. An gane ku, idan kaga mutun ya fahimci gaskiya ya juya baya, dama bai fahimce ta ba, amma duk mutumin da ya riga ya fahimci gaskiya ya karbe ta da hannu biyu, to wannan al'amarin cewa ya koyi dawo da baya, wannan sai dai idan al'amari ne na Allah, wanda kasancewar lokacin da Abu Sufyan sarkin Rum yake masa tambaya dangane da cewa wai waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shin suna yin radda su fita daga cikin addinin, yace a'a, yace a kullun sai ma dai su karo, amma magana su rabu su ja da baya, yace a'a. Sai yake cewa wa kazalikal imanu idza khalatat bashashatu kulkulu, yace imani dama haka yake, idan karshe sinsa wato ya cuɗanya zuciyar mumini, maganar ya juya hannun agogo baya bai ma taso ba, wanda yanzu inda zaka kirga waɗanda suka yi radda suka bar musulunci ba su wuce ba a lissafa, wanda kuma waɗancan a wancan lokaci ma waɗanda suka yi radda imanin ne daman bai riga bai zauna a cikin zuciyarsu bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu suka bar musulunci, Abubakar ya yake su, wasu suka dawo. To shine anan Annabi Shu'aib yake cewa wa ma yakunu lana an na'uda fiha, ai bai dace ba gare mu da zamu koma cikin wannan addini naku, illa an ya sha Allahu rabbuna, sai dai idan Allah Ubangijin mu ya so ya kaddara haka, to kuma wannan ba yanda zamu yi. Sai yace wasi a rabbuna kulli shay'in ilma, Ubangijin mu ya yalwaci komai ga sani, ma'ana komai da ka sani Ubangiji ta'ala ya kewaye shi da sani, babu wani abin da yake boyuwa gare shi, ya san halin da muke ciki kuma ya san halin da kuke ciki, alallahi tawakkalna, ga Ubangijin mu muka dogara ba ga wani ba, ma'ana shi zai kare mu dangane da dukkan wani sharri da mugunta ta ku. Sai ya addu'a yace rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq, yace ya Ubangijin mu ka yanke hukunci tsakaninmu da jama'ar mu, hukunci wanda yake na gaskiya, wa anta khairul fatihin, kai kai ne fiyayyen masu hukunci. Ma'ana anan addu'a ce Annabi Shu'aib yayi akan cewa Allah ya rabe tsakanin wato dinduma da dan kabewa a ware tsakanin mu'minai da waɗanda suke kafirai ma'ana Allah ya bayyana me gaskiya sannan kuma ya bayyana wane ne makaryaci shine yace rabbana naftaha bainana wa baina qaumina bil haqq ya ubangijin mu kai hukunci tsakankanin mu da jama'ar mu hukunci wanda yake na gaskiya sai yace wa anta khairul fatihin lalle kai kai ne fiyayyen masu hukunci وقال الملأ الذين كفروا من قومه جماعر sa wadanda suka kafirce manyan gari daga wadanda suka kafirce daga cikin jama'ar sa sai suka fada ga wadanda suke mabiya suka ce la inittaba'tum shu'aiba suka ce wallahi in har kun bi annabi shu'aibu akan abin da yake kiran ku na kadaita ubangijin sa a cikin ibada innakum idhal lakasirun suka ce wallahi lalle ku yayin nan ku ne tababbi wanda makomar ku wato wanda karshen ku shine tabewa da halaka ma'ana anan su wadanda suke yan hana ruwa gudu kenan a can tushe mutane da suke shine anan Allah yake bayyana mana me suke fada ga wadanda suka yi imani da shu'aibu cha suke musu la inittaba'tum shu'aiba wallahi in har kun bi shu'aibu innakum idhal lakasirun lalle ku kune tababbi wanda karshen ku shine tabewa da halaka ubangiji ta'ala yace fa akhazathumur rajfa girgizar kasa sai ta kama su fa asbahu fi darihim jathimin sai suka wayi gari suna gurhwani wato akan guyoyin su fi darihim suna matattu a cikin gidajen su wannan kenan nau'i ɗaya daga cikin nau'ika uku ta azabar ubangiji tabaraka wata'ala da ya kama su wanda a wancan darasi da ya gabata mun yi kuskure mutanen annabi hudu mutanen annabi salih ubangiji ta'ala ya kama su da nau'in azaba kala biyu na farko shine ar-rajfa girgizar kasa nau'i na biyu shine wato kururuwa ta mala'ika kamar yadda Allah ya ce inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahshimil muhtadir amma su mutanen annabi shu'aibu ubangiji ta'ala ya kama su da nau'in azaba uku nau'i na farko ita ce girgizar kasa nau'i na biyu wato shine wani girgije wanda yake na azaba lokacin da shi annabi shu'aibu ya kira yesu zuwa kadaita Allah a cikin ibada da cika zakka da sikeli da daina tauye ma jama'a haƙoƙuwansu an gane ku me suka gaya masa a ƙarshe cha suka yi masa fa asqil alaina kisafan minas sama'i in kunta minas sadiqin ka rubuto mana wani yanki daga cikin sama ya halaka mu in har ka kasance daga cikin masu gaskiya cewa kai manzo ne Allah ya turo ka annabi shu'aibu yace musu rabbi a'lamu bima ta'malu ubangiji na shine masani dangane da abin da kuke aikatawa ubangiji ta'ala yace fa kadzabuhu fa akhadhahum adhabu yawmiz zulla innahu kana adhabu yawmin adhim sun karyata annabi shu'aibu karshen su ubangiji ta'ala yace azaba ta yi ni na girgije Allah yace ta kama su wanda girgije ne wanda kuma abin da yake dauke da shi shine ruwan wuta ubangiji ta'ala ya ce lalle irin wannan azaba ta kasance azaba ce ta yini wanda yake mai girma nau'i na uku wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kama su an gane ko nan kenan ga rajfa nau'i na uku ita ce asfaiha tsawa gabaɗaya wannan nau'i uku shi ne ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halaka su shi ne sai Allah yake cewa fa akhazathumur rajfa wato girgizar kasa sai ta kama su fa asbahu fi darihim jathimin sai suka wayi gari suna gurhwani akan guyoyin su suna matattu fi darihim a cikin gidajen su allazina kazzabu shu'aiban wadanda suka karyata annabi shu'aibu ubangiji ta'ala yace ka allam ya gano fiha ka ce tamkar basu zauna ba a cikin alkaryar ma'ana ka ce ajiya basu zauna ba a cikin wannan alkarya allazina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirin ubangiji ta'ala yace wadanda suka karyata annabi shu'aibu sun zamanto su ne tababbi an gane ku sabanin su abinda suka fada la inittaba'tum shu'aiban innakum idhal lakasirun to shine anan ubangiji ta'ala yace ai wadanda suka karyata annabi shu'aibu kanu humul khasirin su ne suka zamanto tababbi wanda karshen su shine tabewa da halaka azaba tun daga duniya har zuwa kiyama ubangiji ta'ala yace fatawalla anhum lokacin da Allah ya saukar musu da azaba annabi Shu'aib sai ya juya baya daga gare su ya juya musu baya wa qala sai ya ce ya qaumi ya ku jama'ata laqad ablagtukum risalati rabbi tabbas na isar muku da sakonnin ubangiji na wa nasahatu lakum kuma na muku gargadi matukar gargadi yace fa kaifa asa ala qaumin kafirin tayaya zan samu damuwa da bakin ciki da bacin rai a bisa halaka jama'a waɗanda suke kafirai ai ba maganar damuwa kenan duk abin da ya same ku na musiba ku ne kuka jayo ma kanku wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum shine yace fa kaifa asa ala qaumin kafirin tayaya zan yi bakin ciki na bata rai na samu damuwa a bisa halaka wato jama'a waɗanda suke kafirai wannan kasancewar kamar yanda ya gabata kowane manzo daga cikin manzanni kamar yanda shi annabi Hudu alaihi salam shi ma haka yi ya juya ma jama'ar sa baya yake cewa ya qaumi na yake cewa ya ku jama'a ta na muku galgadi matukar galgadi sai dai ku wato mutane ne waɗanda ba sa karbar galgadi kamar yanda shi annabi wannan Salih shi ma ya ma mutanen sa to shine anan ubangiji ta'ala yace fata wallahi anhum annabi Shu'aib sai ya juya musu baya wa qala ya qaumi yace ya ku jama'ata laqad ablagtukum risalati rabbi tabbas na isar muku da sakonnin ubangiji na wa nasahatu lakum kuma na muku galgadi matukar galgadi fa kaifa asa ala qaumin kafirin tayaya zan bata rai ne bakin ciki a bisa halaka jama'a waɗanda suke kafirai na insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك